كلما حسن ظنه بربه حسن عمله وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى أجز كما في حديث الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة وأما مع اعتقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن فإن قيل بل يتأتى ذلك ويكون مستند حسن الظن ساعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده وأن رحمته سبقت غضبه وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو قيل الأمر هكذا والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة فلو كان مؤول حسن الظن به على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسقطه وغضبه وتعرض للعنه ووقع في محارمه وانتهك حرماته بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية أمره بالخير والطاعة ثم حسن الظن بعدها فهذا هو حسن الظن والأول غرور والله المستعان ولا تستطل هذا الفصل فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور به قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فجعل هؤلاء أهل الرجاء لا البطالين والفاسقين وقد قال تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم هاجروا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها فالعالم يضع الرجاء مواضعه والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا أولا مسلا كمي البركة مسلا كمودب وأنا قوفر قورا أتشكين غرنك صنع أولا يمشي نرانر ثلاثة در الأربع شاتر قوتا سفر هجر منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو إير دليه لثلاثين دهدو wanda kuma yazo daidai da 1 ga watan 1 shekarar miladiya ta 2013 a wannan darasi da muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u wadawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i shafi na al-imam ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasin mu na 19 a jerin gwanan darussa mu kuma na wannan masallaci wannan shine na 195 idan ba a manta gabar da ibnu qayyim yake magana akan ta ba ita ce magana akan husnul zanni billah kyautata zato ga ubangiji abinda yace wasu suna masa mummunar fahimta suna ruduwa da cewa tunda Allah ta'ala ya ce a kyautata zato da shi ana inda husnul zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani tunda Allah ta'ala ya ce yana nan inda bawansa ya zace shi kenan ko mutum ko ma mai mutum zai iya yi daga baya sai ya kyautata zato ga Allah ya saba wa Allah sai ya kyautata zato Allah zai yafe masa saboda haka ya ci gaba da sabon Allah ba tare da ya tuba ya daina ba ya ci gaba da zalunci tare da kyautata zaton cewa Allah ta'ala mai yalwatacciyar rahama ne mai gafara ne mai jin kai ne saboda haka in ya je ga ubangiji ubangiji ta'ala zai yafe masa to wannan mummunar fahimta din ita ce ta sa wasu suke dogewa su dage su turje akan abin da yake saban Allah ne tsawon rayuwarsu su kidenawa domin an nuna musu cewa in dai har za su kyautata zaton samun rahamar Allah to shikenan ubangiji ta'ala zai musu rahamar to wannan kulli ne ko wannan makirci ne ko yaudarar da zukatan wasu suke musu shine Ibn al-Qayyim yake warwarewa tare da kawo dalilai na al-Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da dalilai na hankali waɗanda kowanne mai hankali ya ji su dole zai gamsu malam yace wa man ta'ammala hadha al-mawdi' wanda duk ya lura da wannan mahalli wannan bigire wannan magana da ake yi haƙqa ta'ammul ya lura da ita sosai da sosai wato yayi karatun ta nutsu alima anna husna dhanni billahi huwa husnul amali nafsihi zai gane cewa ashe abinda ake nufi da kyautata zato ga ubangiji shine kyautata aiki idan ka kyautata aikin ka shine ka kyautata zakanka ga ubangijinka yayin da ka kyautata aiki sannan ka sa tsammani ka sa a ranka cewa Allah ta'ala zai karbi aikin ka zai sakanka maka akan ayyukanka masu kyau zai yafe maka kurakuranka to wannan shine abinda ake nufi husnul dhanni billah ga dukkan wanda ya tsaya yi karatun ta nutsu ya nutsu ya maida hankali ya tara hankalinsa guri daya abinda zai fahimta kenan inji malam yace fa innal abda innama yahmiluhu ala husnil amali husnul dhannihi bi rabbihi an yujaziyahu ala a'malihi yace domin bawa abinda ke sa shi ya kyautata aikin sa shine kyakkyawan zato da yake wa ubangijinsa na cewa zai sakanka masa akan wannan aikin wato idan kaga bawa yana kyautata aikin sa yana neman yayi daidai ko da yaushe yana neman ya kyautata ko da yaushe to a zuciyarsa akwai kyakkyawan zaton cewa aikin nan da yake yi ba a banza yake yi ba akwai ranar da zai girbi abin da yake aikatawa na alkhairi to wannan sai ya kara tunkuda shi ya kara ingiza shi zuwa ga aikin alkhairi yace wa yusibahu alaiha ya bashi lada akan waɗannan ayyuka wa yataqabbalaha minhu kuma ya karbi wannan ayyuka daga wajensa yace fallazi hamalahu ala al'amali husnul dhanni saboda haka zaka ga abinda ya sa shi yake aiki tukuru aikin alkhairi shine kyakkyawan zato ashe idan kaga bawa yana munan aiki to yana da munan zato ne yana zaton cewa in ya kyautata din ba kamar zai tashi a tutar babu kamar ba zai samu tagomashin abinda ake fada za a samu ba za abinda Allah ta'ala yake fadawa bayansa cewa idan suka yi ayyuka masu kyau za su yi kyakkyawar rayuwa a duniya za su yi kyakkyawar rayuwa kabarinsu za su yi kyakkyawar rayuwa a lahira idan ga mutum ya yarda da wannan ya amince hakan yake yana kyautata zaton cewa hakan abin yake to babu shakka zai yi kokarin ya ga ya cimma wannan bukatar amma idan yana tantama ganin cewa rayuwarsa ba za ta yi kyau a duniya ba sai ya hada da ƙarya sai ya hada da saban Allah sai ya hada da yaudara idan ya haka ne zai samu abin da zai ji dadi a rayuwarsa to kaga anan bai gaskata waccan magana ta ubangiji ba a aikace ce wa kullu ba hasuna dhannuhu hasuna amalu duk sa'ad da zatan bawa yayi kyau to aikin sa ma zai yi kyau wa illa fa hasanu dhanni فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز ce in ba haka ba ai mutun ya kyautata zato amma kuma yana bin san zuciyarsa wannan gajiyawa ce kace kana kyautata zato amma kuma ba za ka bi abinda Allah ta'ala ya ce abi ba ba za ka yi umarnin sa ba ba za ka bar hanin sa ba to wannan ajiz gajiyawa ce kama fi Tirmidhi wal Musnad min hadith Shaddad ibn Aws عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما يرد يزو تكين ترمذي دا مسند دا إمام أحمد دا حديث نا حديث شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي الكيس من دان نفسه ميوايو ميدبارة shine wanda yayi wa kansa hisabi wa amila lima ba'da al-mauti yayi aiki domin samun abinda yake bayan mutuwa wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha amma gajiyayye shine wanda yabi san zuciyarsa yabi wa san zuciyarsa wa tamanna ala Allahi kuma yayi taiwa Allah gurace gurace to yake ta gurin Allah ta'ala ai zai masa kaza zai yafe masa zai masa afwa wannan hadisi kamar yadda Ibn al-Qayyim ya ambata anan Imam Ahmad ya ruwaito shi Tirmidhi ya ruwaito shi a cikin al-Jami' haka nan Ibn Majah ya ruwaito shi a cikin as-Sunan haka nan al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi ya kawo shi a cikin littafin Mustadrak da wasu malaman hadisin sun ruwaito shi a cikin littafansu ta hanyar Abu Bakar Ibn Abi Maryam an-Damra Ibn Habib an Shaddad Ibn Aus Imam al-Tirmidhi da ya kawo shi ya ce haza hadithun hasan sannan al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi ya ce haza hadithun sahihun ala shart al-Bukhari wa lam yukharrija to wannan magana kuskure ce musamman maganar Hakim wataƙila maganar Tirmidhi da ya ce hasan ina nufin hasan li ghairihi wataƙila wanda yake nufi tunda ya yi ta'rifin hasan a gurin sa wanda ta'rifin hasan yayin li ghairihi ba ta'rifin hasan li zatihi ba wato shi a karan kansa isnadin hadisin akwai magana a kansa amma akwai wata ruwaya da zata karfafe shi wannan wataƙila shine za a fassara maganar Tirmidhi amma maganar Hakim akwai sassauci da ainihin kuskure a ciki kamar yadda aka saba samun irin wannan a cikin littafin Mustadrak na Hakim da cewa wannan ingantacce ne ma bisa sharadin Bukhari a cikin isnadin sa akwai Abu Bakar kamar yadda kuka ji Abu Bakar ibnu Abi Maryam wanda kuma malamai sun raunana shi kwarai da gaske hadisin sa da'ifun jiddan ne ba da'ifun ba ma mai rauni ne kwarai da gaske baya daga cikin rijalul shaykhain baya daga cikin rijalul bukhari ko rijalul muslim saboda haka kaga ba zai zama sharadin bukhari ba ko kadan bal ma hadisi ne da wannan isnadi hadisi ne mai rauni kwarai da gaske shi yasa az-zahabi lokacin da ya kawo maganar Hakim sai ya masa gyara ya ce la wallahi Abu Bakar wahid wato bayan ya kawo maganar al-Hakim da ya ce ingantacce ne bisa sharadin Bukhari sai ya ce la wallahi na rantsi da Allah ba haka bane ya ce Abu Bakar wahid Abu Bakar mai tsananin rauni ne shi wannan da yake cikin salsalar hadisin Abu Bakar ibnu Abi Maryam saboda wannan ruwaya ce da'ifiya yana da wani sanadi a wajen at-Tabarani a cikin littafin sa al-Mu'jam al-Kabir da Musnad al-Shamiyyin ya kawo shi amma shi ma wannan isnadin da ya kawo shi ma isnadi ne mai tsananin rauni domin a cikin isnadin akwai Ibrahim ibn Amr as-Saksaki wanda kuma malamai sun raunana shi kwarai da gaske saboda haka kaga ba zai tashi wancan ba shi wancan dama mai rauni ne ba zai tashi ba raunin nashi yayi tsanani hadisin da yake tashi shine wanda raunin sa bai tsanani ba in aka samu wani kwatankwacin sa ko wanda ya dara shi inganci sai su tashi juna ko ya tashi shi amma idan raunin sa yayi tsanani kwarai da gaske to a kaidar ilimin hadisi ya fadi kenan sai dai kuma wani ba shi ba saboda haka wancan isnadin da na karanta ya riga ya gama faduwa kuma isnadin da aka kawo na biyu shi ma isnadi ne mai rauni kwarai da gaske saboda ka hadisin bai inganta ba hadisi koda ya kunshi ma'ana mai kyau koda ma'anar sa kyakkyawa ce to idan har isnadin sa bai inganta ba za ka jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda zai iya cewa to ai maganar da ta zo a cikin hadisin ai daidai ne ba kuskure ba ne al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah ce to ai aka dubi maganar ai haka take mutumin da yake da wayo shine wanda zai binciki kansa ya gano me yake yi daidai yake ko ba daidai yake yi ba sannan kuma ya yi aiki saboda abinda zai je iske ranar gobe kiyama bayan mutuwar sa tun daga kabari ya ga yayi wa kansa kikkiawan guzuri yayi wa kansa kikkiawan tanidi ai wannan shine mai wayo haka yake maganar daidai ce kuma al-ajizu man atba'a nafsahu hawaha mutumin da zai zauna kullun ya ta bin soyayyen zuciyarsa kuma yana sa ran cewa Allah ta'ala zai masa bayan shi bai yi wa kansa komai ba wannan shine cikakken gajiyayye wannan maganar haka take amma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganar a haka wannan shine malaman hadisi suke tattaunawa akai to da abinda komai ingancinsa ta fuskar lafazi ta fuskar ma'ana in dai har isnadin sa bai tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba za a ce annabi ya faɗa ba yanzu kai dinnan zaka iya yin magana dukkan mu nan mu hadu akan cewa maganar ka gaskiya ce haka take kowa ya gaskata ka amma kuma baka isa ba kuma ka bigi kirji ka ce to maganar nan na mai da ita hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga yanzu kawai in kun tashi fadar ta ku ce manzon Allah ya faɗa kuma dan mun gaskata ka mun ce gaskiya ka faɗa ba shi yake nuna kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan jumlar da kai ka faɗa ba an gane ko saboda hadisin ta fuskar ma'ana ma'anar mai kyau ce amma kuma ba za ka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya faɗa ba kamar misali ana cewa ana afsahu man nataqa biddad ce annabi ya ce ni nafi kowa fasahar iya larabci maganar gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce gaskiya ce ba wanda yafi annabi sallallahu alaihi wasallam fasaha ta larabci amma ya faɗi hakan to shine magana annabi faɗa ko addabani rabbi fa ahsana ta'jibi ubangiji na ya ladabtar da ni kuma ya kyautata ladabina Allah ya ladabtar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tarbiya kuma ya bashi tarbiya mai kyau haka ne ko ba haka bane haka ne amma annabi ya faɗi hakan to shine magana saboda haka ingancin ma'ana ba ta nuna ingancin jingina magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam mala yace wa bil jumla a takeice dai fa husnul dhanni inma yakunu ma'an iqadi asbabin najah naji kamar kace i'tiqadi ko to duka duk abu ɗaya ne in iqad ne wa bil jumla fa husnul dhanni inma yakunu ma'an iqadi asbabin najah wa amma ma'an iqadi asbabil halak fala yata'atta ihsanu dhanni yace a takeice dai kyautata zato yana kasancewa tare da aikata abinda suke riko da abinda suke asbabun najah ne abinda za su kai ka ga cimma nasara wato zaka kyautata zato idan an samu abubuwan da za su sa a cimma nasara amma idan aka samu abubuwan da za su sa a hadu da halaka to wannan ba zai yiwu ba a ce an kyautata zato wato ko hanyoyi ne guda biyu aka ce ga hanya ɗaya mai kyau ce ga wannan hanyar akwai hadari a ciki idan ka bi hanya mai kyau za ka sa tsammani a ranka kyautata san cewa za ta fishe ka amma ba zai yiwu ba a ce ga hanya mai kyau wannan ita ce za ta fishe ka wannan ita ce ba ta da hatsari ga wannan hanyar mara kyau ce akwai miyagun mutane a hanyar akwai namun daji akwai zana maka abubuwa da za su kawo da suke nuna hadarin hanyar ka ce ita za ka bi sannan kuma ka ce kana kyautata to kaga wannan ba zai yiwu ba saboda haka sai ka kulla asbab sai asbabun najah sun kullu sun samu sannan ake kyautar zato amma in aka samu asbabul halak to ba zai yi kuma a ce ana kyautar zato ba to sai mallaye yace fa in kila idan kuma wani wanda shi har yanzu bai gamsu ba yace bal yata atta zalika zai yi ka bi hanyar halaka kuma ka kyautar zato wa yakunu mustanadu husnil dhanni sa'ata maghfiratillahi wa rahmatihi wa afwihi wa wujudihi ya zamana kuma madogaran kyautata zatan ya zama yalwar gafarar Allah ce da rahmarsa da afuwarsa da kyautarsa wato wanda yace zai yi kai dukkan ayyukan da suke na halaka ne kuma sannan ka kyautata su me zai sa ka kyautata su ce ka kyautata su saboda yalwar rahmar Ubangiji ka kyautata su saboda yalwar gafararsa da afuwarsa da kyautarsa tunda Allah ta'ala mai kyauta ne mai rahama ne mai gafara ne mai jin kai ne kuma dukkan waɗannan sifofi Ubangiji ta'ala yana da su a yalwace to me zai hana in yi abin da ba daidai bane kuma in yi tsammani ga daidai cewa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu kuma ai rahamarsa ta riga fushinsa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya rawaito Ubangiji ta'ala ya faɗa inna rahmati sabaqat ghadabi rahmata ta yalwace hushina ta gabaci hushina wa annahu la tanfa'uhu al-uqubatu wa la yadhurruhu al-'afwu kuma dan yayewa wani uquba ai shi ba amfanuwa zai yi da wannan uqubar ba kuma dan yayewa wani afwa wannan ba zai cutar da shi ba wani yace to wannan shi zai sa koda mun yi ba daidai ba mun ci gaba da yi ba daidai ba mu rika jin cewa mu rika kyautata zatan mu ga ubangijinmu. Allah yace wani zai iya fadar wannan, yace kila sai a ce masa al'amru hakaza, yadda ka fada din nan haka ubangiji yake. Rahama sama yalwace, afwa sama yalwace, gafara sama yalwace, rahmatuhu sabaqat ghadabahu, duk abin da ka fada haka yake. Al'amru hakaza, haka ubangijin yake. Wallahu fawqa zalika, Allah sama da yadda baka fada yake. Wa ajallu, kuma yafi girma. Wa akramu, yafi karamci. Wa ajwadu wa arhamu, yafi kyauta, yafi jin kai. Duk abin da ka fada sama da yadda kake tsammani ko sama da yadda kake sifantawa yake. Walakin sai dai ka sani, inda ma yadau zalika fi mahallihi laiqi bihi, sai dai ka sani Ubangiji Ta'ala yana aje komai inda ya dace. Ubangiji Ta'ala komai cikin hikima yake yin sa da tsari, ba haka yake tafiyar da abubuwan sa azuba ba tsari ba. Fa innahu subhanahu mawsufun bil hikma, Allah Ta'ala an sifanta shi, ya sifanta kansa, annabin sa sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da cewa hakimun ne, mai hikima ne. Hikima shine ajiye komai a mahallinsa, shi ake cewa hikima. Wal izza, kuma ya sifanta shi da cewa aziz ne, gagaraba dauni. Wal intiqam, ya sifanta shi da cewa mai ukuba ne, mai kama mutum ne da laifinsa. Shi da al intiqam, mutum yayi laifi a kama shi da laifinsa, a hukunta shi. Allah ya sifanta kanshi, wallahu azizun dhu intiqam, ubangiji mai izza ne, kuma mai kama mutane ne da laifukansu. Wannan ma sifofi ne na ubangiji. Wa shiddatul batshi, sana ubangiji ya sifanta kansa da tsananin damka. Inna batsha rabbika la shadid, lalle damkar ubangijinka mai tsanani ce. Waɗannan duk sifofin ubangiji ne, ba kawai ar-rahimu ba, al-ghafuru, al-halimu, at-tawwabu, ba waɗannan ne kawai sifofinsa ba. Na'am, waɗannan sifofinsa ne, kuma ta ɓangare guda waɗannan ma sifofinsa ne. Me yasa ya sifantu da waɗannan? Me yasa kuma ya sifantu da waɗannan? Dan a aje komai a mahallinsa. Saboda haka ubangiji ba zai ɗauki mutumin da ya kyautata ba, sannan kuma ya shi Ubangiji Ta'ala ya masa mummunan sakamako. Ubangiji ba zai yi wannan ba. Idan da Allah Ta'ala zai halaka kowa, ya kama kowa, ya yi wa kowa ukuba, ba wanda zai tambayi Ubangiji ko ya caje shi me yasa yayi. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, inda zai kifa duk mutanen da ya halitta cikin wuta. Ba za a ce Ubangiji Ta'ala ya zalunci kowa ba. Halitta sani shi yayi, shi ya gada ma yayi kaka da kayansa. Amma saboda hikimar Ubangiji ba zai yi wannan ba. Saboda haka ba zai taba daidaita mutumin da ya rayu cikin da'a ba da mutumin da ya rayu cikin fajirci. Afa naj'alul muslimina kal mujrimi ma lakum kayfa tahkumun, Ubangiji ba zai daidaita waɗannan ba. Waɗannan suna nan a masu laifi, waɗannan suna nan masu ihsani. Allah ba zai taba daidaita annabawan da ya aiko ba da manzanninsa da waliyansa, masoyansa, waɗanda suka rayu a duniya cikin ƙaunarsa da da'arsa da tsoransa. Ya daidaita su da waɗanda suke maƙiyansa, ya daidaita su da irin su Fir'auna, irin su Haman, irin su Qarun. A daidaita waɗannan da waɗannan ba zai yiwu ba. A ce yau an tashi alƙiyama, yadda annabawan Allah, annabi Adam, annabi Nuh, annabi Musa, annabi Ibrahim, annabi Isa, annabi sallallahu alaihi wa sallama, a ce yadda waɗannan za su shiga aljanna, a ga kuma Fir'auna da tawagarsa shi ma ya zo an shiga da shi. In aka yi haka babu hikima, ta zama na halittar da Ubangiji ya yi ta abasan, ya zama wasa kuma. Ubangiji ba zai yi wannan ba. Shi yasa ya sifantu da wannan sifa, ya sifantu da waɗannan sifa don ya nuna maka cewa shi hakimun ne, komai yana aje shi a mahallinsa. To kada a riƙa mantawa da wannan. Sa Ubangiji, kamar yadda muka sha faɗar ayoyi na Alƙur'ani da yawa, anan yake haɗa sifofinsa guda biyu masu kishiyantar juna. Ya faɗi cewa shi inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. La sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim, mai gaggawar ukuba ne, sannan kuma mai rahama ne, mai jin kai. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna 'adhabi huwa al-'adhabul alim, ka gaya wa bayina ni mai gafara ne. mai jin kai ne kuma azaba ta fa kuma mai radadi ce. Saboda Ubangiji haka yake hada wannan da wannan dan a san cewa Ubangiji Ta'ala yana yin komai nashi cikin hikima. To kada a rika mantawa da wannan. Ce falau kana mu'awwalu husni dhanni ala mujarradi sifatihi wa asma'ihi lashtaraka fi dhalika al-barr wal fajr. Da a ce abin dogaro wajen kyakkyawan zato shine kawai ka dubi sifofin Allah da wasu sunayen Allah kawai ka dube su shine husnul zanni. To da anan mai biyayya da fajiri sun zama sun yi tarayya, wal mu'min wal kafir, da mu'mini da kafiri sun yi tarayya, wa waliyuhu wa aduwuhu, da masoyin Allah da makiyinsa duk sun yi tarayya. Fama yanfa'u al mujrima asma'uhu wa sifatuhu. Al mujrim, mai manyan laifuka, sunayen Allah da sifofinsa ba su amfani komai ba. Sunayen Allah irin su Ar-Rahimu, irin su Al-Wadud, irin su Al-Ghafur, irin su Al-Afu, ba za su amfani mutumin da ya yi manya-manyan laifuka ba ya cika rayuwarsa da saban Allah. Wa qad ba'a bi sakhatihi wa ghadabihi, alhalin ya koma da fushin Allah, ya koma da ki na Ubangiji yake yi masa. Wa ta'arrada li la'natihi, ya jefa kansa cikin la'anar Allah. Wa awdha'a fi maharimihi, ya kutsa cikin abubuwan da Allah ya haramta. Wa tahaka hurumatihi, ya keta dukkan wata alfarma da Ubangiji Ta'ala ya aje. Ba yadda za a yi yayi irin waɗannan aika-aika kuma ya ce sunayen Allah Ta'ala da sifofinsa za su amfane shi. Yadda ka san ba za su amfani Fir'auna da Kamana da Haruna, ba su amfane shi ba, saboda ba su so Allah ba, ba su girmama Allah ba, ba su bi dokokin Allah ba, ba su girmama abin da annabawan Allah suka zo da su ba, sun ja da Allah, sun nuna su ma suna iya hawa matsayin Ubangiji. To kaga jin cewa Ubangiji mai rama ne ko mai gafara ne shi kenan sai su tafi aljanna, wannan ba zai amfane su ba. Bal husnul zanni yanfa'u man taba, kyawun zato yana amfanar wanda ya tuba ne. Wanadima, yayi nadama, wa aqla'a, ya bar laifin da yake yi, wa baddala sayyi'ata bil hasana, ya canza mummunan aiki da kyakkyawa, wastaqbala baqiyata umrihi bil khair wa ta'a, ya kare sauran rayuwarsa cikin aikin alkhairi da biyayya ga Allah. Summa hassana dhanna, sannan ya kyautata gaso ga Ubangiji. Wannan shine sunayen Allah masu ɗauke da ma'anar rahama da jin kai da gafara suke amfana. Ya tuba, ya yi nadama akan abin da ya yi, sannan ya bar abin da yake yi na laifi. Waɗannan su ne sharuɗan tuba. Mutum ya yi niyyar tuba tun a farko, ya zamana da niyyar ya tuba, sannan kuma ya bar, ya yi nadama akan abin da ya wuce, sannan kuma ya daina yi. To in yi haka, ya dawo yana aikata alkhairi a rayuwarsa, to wannan shine kyakkyawan zato sunayen Ubangiji masu ɗauke da ma'anar rahama suke amfana sa. Fa hadha husnul dhanni, wannan shine kyakkyawan zaton. Wal awwalu ghurur, amma abu na farko din nan kawai rudu ne, tun yana rudar kansa ne. Ashe kaga duk mutumin da za ka an ce ya tuba, to ya kamata a ga wannan a aikace, a ga wannan alamar cewa ya tuba din. Amma a riƙa gaya maka mutum ya tuba, sannan kuma ka ci gaba da ganin abin da kake gani tare da shi, wannan ba tuba yayi ba, ba tuba yayi ba. Wal awwalu ghurur, wallahu almusta'an, yace wala tasatil hadha alfasl, wala yace kada ka riƙa ganin wannan fasali yayi tsawo. Za ku ga cewa wajen sati uku ko hudu duk muna ta magana akan husnul zanni, husnul zanni. Yace to kada ka ga yayi tsawo. Fa innal hajata ilayhi shadida likulli ahad, yace akwai tsananin buƙatar wannan ga kowa. Kun ga wannan tun a lokacin sa kenan. To ina inda a ce a yanzu zai rubuta, ina ga sai dai littafi guda da wannan a zamaninsa, wanda na tabbata duk irin abubuwan da ake a zamaninsa na laifuka bai kai yanzu ba. Za a kasa laifuka watakila goma, can bai fi ai kashi ɗaya ba, nan ake yin kashi goma. Saboda kaga ashe mu da zai ƙara bayanin ma da mun bukata ka. bukata, mun bukaci hakan. Saboda wannan husnul zanni din mutum ka ganshi yayi dumu-dumu cikin sabon Allah. Amma ganshi yana ya rike tarbiya sun koyar da kai a masallaci yana wai shi yana neman rahmar Allah. Kaga an yi mutuwa ya sun koyar da kai yana kwalla. Wai shi tsoron Allah ya zo masa. Amma da ya tashi nan ana jiran shi ne wani meeting inda can kuma wani kulle-kulle za a yi. An zo sallah za a ganshi ya fi kowa sun koyar da kai. Amma kuma zuciyar har yanzu bata bar abin da take yi ba. Bata bar tunanin saba wa Allah ba. Zara aka yi magana addini sai ce to ai ma musulmi ne. Za a gaya mana addini mu ma musulmi ne. To galibi waɗannan ma sun fi cutar da musuluncin sama da wanda shi da ma ba musulmin ba ne. Shi da ma duk abin nan duk wani da ake tauyawa shi ba ta shafe shi ba. Ba ruwansa. Bai ma yadda ba. Amma wanda zai rika cewa ya yadda. Amma kuma za a same shi ko da yaushe cikin makarkashiya wajen ya zai rushe addinin. Ya zai lalata shi. Ya zai karya masu addini ya gurgunta su. Ga abubuwan da suke faruwa a kasar Egypt wanda kuna gani kuna kuma ji wani abu ne fa da ake so a yi wanda bai taka kara ya karya ba bai kai ba a cimma bukatar da musulmi suke bukata ba dangane da shari'ar Allah wata magana ce da ake so a rubuta ta a takarda nan ma ba wai za a yi shi bane ta yadda shari'ar Allah din yadda Allah ta'ala ya saukar da ita ba wai maganan wannan ake magana ba a yan batuttuka ne waɗanda ake ganin a dan fara da su amma kaga yadda ake tirje ana tada kura da wasu kuma an zo ana magana da su kaje yana cika baki ai shi ma musulmi ne har yace aya zai jawo sai ce maka amma addini ai a zuciyarki addini a zuciyarki ba a aikace yake ba saboda haka wannan rayuwa ta mu ta duniya Allah ya kyale mu mu yi abin da muka ga dama in mun shiga masallaci ma bauta masa amma ba ruwan Allah da abin da muke yi Allah ya yi ka daga babu ya samar da kai ya baka ci da sha ya baka bukatun da duk dan adam yake bukata dan ya rayu da abubuwan da adam yake bukata dan ya ji dadin rayuwar amma ka zo ka bijire masa ka tibire masa ka butulce masa ka manta da hikimar da ta sa yayi ka wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun wannan shukur din da Allah ta'ala ya ce dan ku yi wa Allah godiya sai ka zama kuma butulu ka rika ja da Allah to ko danka ne da ka haifa da kaga ba kai ka kera shi ba kai ka halicce shi ba danka ne wanda kai dai kai sanadiyar zuwan sa duniya ta hanyar aure a ce kare ne shi ka tarbiyance shi ka dau nauyin sa yayi karatu ya zama wani abu amma yazo ya tsaya a gaban ka yace kaga al'amarin na fa ka daina shiga ba ruwanka da harkoki na kai na ka inginawa in mun zo da safe mu gaisa amma ka sake tsoma mun baki cikin harkata wannan dan ya zaka dauki shi to wannan misali ne tsakaninka da danka wanda ni'imar da take da kake da ita akan danka ba za a kwatanta ta da ni'imar da Allah ta'ala yake da shi akan bayansa ba amma shi Allah ta'ala ce ba ruwansa kuma a ce daidai aka yi masa a ce kwa dai gaisa in lokacin sallah yi cikin minti biyar ku gaisa da Allah ka tafi kai harkar ka kuma ba ruwansa kai ya tsoma maka baki ko bai kai ya gale ka to babu shakka babu butulcin da yake wannan to abinda dan adam yake yi kenan sai lokacin da duniya ta sako shi gaba kuma ga kowa marere cewa san da duniya ta taho masa gadangadan yana yagatta yana cinta da tsinki a wannan lokacin ba tana da Allah amma da zarar aka ce ta fara juya masa baya ta fara harbin sa to yanzu da ya rugo cikin ku ku taya shi da addu'a in za ka gane shi a maraidaici ka duba hatta a cikin rayuwar mu nan za ka ga wasu manyan sanda suke kan wasu mukaman habba sa so su ga katin karo su da wata dangana addini da kamatsu za su fara bata fuska za su fara bata fuska zaka zo ka dagula musu aiki amma da zarar can saman ta hardi Allah ya daki azzalimai da azzalimai kai da cewa kazalika nwalli ba'd az-zalimin ba'dan bima kanu yaksubun wasu azzaliman suka dake shi to yanzu nan kuma sai ya matso cikin ku saboda ni musulmi ne kun gani an kore ni ko saboda ni musulmi ne an kalmar da baya so ya fada lokacin da yake saman abin nan to yake diddai yake amma da zarar aka bugo shi ya fado to lokacin da zai ce muku shi saboda shi musulmi ne abin da zai ke faruwa kenan kuma rashin abin nan mu wani lokaci mu malaman mu za mu tashi mu yi huduba mu yi rigima mu ce ya ake yi mataba mana musulmi sanda yake saman baya saman bai taba zuwa ya ce ga wani taimako zan taimaka muku akan harkar addinin ku ba amma da zarar aka kabo shi to lokacin da kuma yake namu amma fa da za ku cicciba shi ya koma sai kuma ya koma ta da sai kuma wata rana ta kuma zagayowa sai kuma ya sake zagayowa saboda me za a mai da mu wawaye saboda haka wannan magana da Ibnul Qayyim yake cewa ya tsawaita magana ayi hakuri saboda akwai bukata mu a gurin mu yanzu ya fara da zai ci gaba to da mun so haka yace fa farqun baina husnul dhanni billahi wa baina al-qirrati yace akwai bambanci tsakanin tautata zato da ubangiji da kuma al-qirrati bihi ruduwa da lamarinsa kala ta'ala Allah ta'ala ce innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah lalle wadanda suka yi imani kuma suka yi hijira suka yi kaura daga inda aka hada su addini zuwa ga inda za su bautawa Allah kamar yadda musulmin farko suka yi hijira daga Makka zuwa Madina lokacin da aka hana su addini wa jahadu fi sabilillahi suka yi gwagwarmaya da jihadi don daukar kalmar Allah ulaika yarjuna rahmatallah to waɗannan su ne suke kyakkyawan tsammanin samun rahmar Allah mala yace faj'ala ha'ula'i ahlar raja'i duba ku ga yadda Allah ya sanya waɗannan su ne masu kyakkyawan tsammanin samun rahmar Allah lal battalina ba wanda suke zaman banza ba wal fasikina da wanda suke fasikai battalina masu zaman banza ba sa bautar Allah sun ki tashi su yunkura su yi abin da Allah ta'ala ya ce kuma da waɗanda suke fasikai masu saba wa Allah ubangiji ya ce waɗannan su ne suke kyakkyawan tsammani وقالت تعالى وبنجي تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم سنن للي وبنجيك قولا سكي قولا سكي هجرا من بعد ما فتنوا باين أم فتنسوا الدين ثم جاهدوا سنن سكي قبر مير لوكك الدين الله وصبروا سكي هقولي إن ربك من بعدها لغفور رحيم للي وبنجيك باين سنن ودن أبوبوا to mai gafara ne mai jin kai fa akhbara subhanahu annahu ba'da hadhihi al-ashiya ghafurur rahim liman fa'alaha ubangiji ta'ala sai ya bada labari a wannan ayar cewa bayan mutun ya aikata waɗannan abubuwa to Allah mai gafara ne mai jin kai haka kawai yace zai masa gafara ya jin kai sai da ya faɗi ayyuka masu kyau sannan yace zai masa gafara saboda haka mutun laifuffuka yake yi kada ya sa tsammanin samun gafarar ubangiji sai ya tuba ya daina abin da yake yi ya kyautata imaninsa da ubangijinsa to bayan yayi wannan to ya sa tsammanin rahama da gafara daga ubangiji haka Allah ta'ala ya ce wallazina amilu sayyiati thumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim kaga haka ba haka kawai agwas kai ta abinda kake yi ba kawai ku ce ubangiji mai rahama ne mai jin kai Allah ce wallazina amilu sayyiati wadanda suka yi mummunan ayyuka summa tabu min ba'daha sannan bayan sun yi laifuffukan suka tuba wa amanu suka yi imani inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim lalle ubangijinka bayan wannan abinda suka yi na tuba da kyautata imaninsu la ghafurur rahim lalle mai gafara ne mai jinkai ashe kaga ba haka kawai zai yi musu gafara da jinkai ba sai su ma ta bangaren su sun yi wani abu sun yunkura sun motsa thumma inna rabbaka lilladhina amilu sayya lilladhina amilu su'a bi jahalatin thumma tabu min ba'di dhalika wa aslihu inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim a cikin suratul nahl ubangiji ta'ala yace lalle ubangijinka lilladhina amilu su'a bi jahalatin ga wanda suka yi aikin mummuna da rashin sani thumma tabu min ba'di dhalika sannan suka tuba bayan wannan wa aslihu kuma suka gyara bayan sun yi laifuffuka suka dawo suna gyara abinda suka bata inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim lalle ubangijinka bayan wannan laghafurun lalle mai yawan gafara ne kuma mai jinkai to kaga duk waɗannan ayoyi ne daban-daban asurori daban-daban waɗanda suke nuna cewa ubangiji yana yin rahmarsa da jinkansa ga waɗanda suka kama hanyar neman rahmar Allah da jinkai amma waɗanda ba su bi wannan hanya ba su kuma ubangiji ya siffantu da sifofin da suka dace da su ya siffantu da uquba ya siffantu da kamu ya siffantu da azabtarwa ubangiji ya siffantu da waɗannan ga waɗanda su kuma suka kama wannan hanyar wannan ita ce cikakkiyar hikima fal alimu wala yace masani yada'u ar-raja'a mawadi'ahu shine wanda yake sanya fata kyakkyawan tsammani a bigiransa والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه اما جاهلي wanda ya rudu da kansa yake rudar kansa wannan shine wanda yake ajiye fata da kyakkyawan tsammani amma ba mahallinsa ba
faslun wa kathirun min al-juhali itamadu ala rahmatillahi wa afwihi wa karamihi وضيئوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه على القوم المجرمين ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند وقال معروف رجاؤك لرحمة من لا تطيئه من الخذلان والخمق وقال بعض العلماء من قطع عضوا منك في الدنيا بشركة ثلاثة دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو من هذا وقيل للحسن نراك طويل البكاء فقال أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي وكان يقول إن قوما ألحتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة يقول أحدهم لأني أحسن الظن بربي وكذب لو أحسن الظن لأحسن العمل وسأل رجل الحسن فقال يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير فقال والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تسحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المقاوي
ما لا يجي فصل وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وتكمر يا جاء بند مكفلة نجي وكأت يا نان أتشقبا كوب يغني سيغا كما تقوم يدورا ولعل إلهم وأنن جاهلان sun samu daurin gindi a zamaninsa daga wasu baragurbin malamai su yi ta abinda suka ga dama aika in suka je gaban waɗannan malamai sai a ba su wasu ƴan murida a ce ku je ku yi ku kyautata zatanku ga Allah wannan zamaninsa cike yake da sufanci gurbatacci a Sham a wancan lokacin irin wannan abubuwa sun yawaita sosai da sosai gurbataccen abu to ba mamaki a lokacin wannan suna cin karansu ba babbaka kasuwar su tana ci tana garawa wannan ta sa Ibn al-Qayyim ya su kwani maganar sa da yawa anan shi yasa yace wa kathiru min al-juhali yace da yawa daga cikin jahilai i'tamadu ala rahmatillahi wa afwihi wa karamihi sun dogara akan rahmar Allah da afuwarsa da karamcinsa. Wato sun tsaya akan Allah mai rahama ne, mai karamci ne, wa dayya'u amrahu wa nahyahu, amma suka tozarta umarnin Allah da hannunsa. Inda ya umarni ba sa aikatawa, inda ya hana ba sa bari. Wa nasu, suka manta annahu shadidul iqab, cewa Allah mai tsananin uquba ne. Wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin, ayyace wa la yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin, azabar ubangiji ba mai iya kadeta gabarin mutanen da suke mujrimai masu laifuka. To in azabar Allah ta zo, ba wanda ya isa kade wannan azabar. Sun manta da wannan. Wa man i'tamada 'ala al-'afwi ma'a al-israri fa huwa kal mu'anidi, bale yace duk wanda ya dogara akan Allah mai afuwa ne, sannan ya doge ya zarce akan laifinsa, to kamar wanda yake nuna ma bai yadda bane. To kamar mu'anid, mu'anid shine wanda yake cewa shi bai ma yadda ba, yake taurin kai game da abin da ake faɗa masa. To wanda zai ce ai Allah mai afuwa ne, mai gafara ne, mai rahama ne, mai kaza ne, sannan ya ci gaba da abin da yake na sabawa Allah, to kamar mu'anid ne, kamar wanda yake ja ne da abin da ake gaya masa na dangane da shari'ar Allah. Wa qala ma'ruf, ma'ruful karhi, eh, daga cikin masu ibada, masu gudun duwa shahararru wanda mun taba magana da su anan lokacin karatun Tuhfatul Iraqiyya, ya rasu hijira tana shekara 200, yake cewa raja'uka li rahmati man la tuti'uhu min al-khizlani wal humki, ka rika fatan rahama, rahamar wanda baka masa biyayya, wanda yana da cikin tabewa da wauta, wanda baka masa biyayya, amma ka rika tsammanin samun wani kyautatawa daga gurinsa. Wannan tabewa ce da wauta, ko a rayuwarka ka sani, wanda ka san kullun cikin bata masa kake da bacinsa, ka zauna kuma ka rika zaton cewa daga bangaren sa ne za a yi maka goma ta arziki, ba taɓewar da wauta da ta kai wannan. Ka rika tsammanin cewa ka fa bata masa, don haka a kullun za ka iya ganin kai ma mummunan sakamako ta bangaren sa. Wannan shine hankali, in ya so idan shi ya ga dama ya kyautata maka, kaga wani abu ne daban, amma kai kana bata masa kullun kana cewa a ai zai mana mai kyau, wannan wauta ce. Saboda haka wanda zai rika bata wa ubangiji, sannan kuma baya masa da'a, sannan kuma yana sa tsammanin samun rahama daga wani, yace wannan yana daga cikin wauta, yana daga cikin al-humq. Wa qala ba'd al-ulama, wani cikin malamai yake cewa man qafa 'udwan minka fi dunya bi sarikati thalathati dirahim la ta'man an takuna uqubatu fi al-akhirati 'ala nahwi hadha, wanda a nan duniya zai ce a yanke maka hannunka saboda ka saci dirhami uku, yace a yanke ma hannun, a raba ka da wannan gabar mai tsada. To kada ka nutsu cewa uqubar sa a lahira ba za ta kai wannan ba. Idan ka kula nawa ne dirhami uku idan ka kwatanta shi da hannunka na dama, wannan tafin hannun naka na dama, akwai abin da zai saya maka tafin hannun dama? Babu abin da zai saya maka shi. Da zarar ka rasa shi, ka rasa shi, duk duniya za ta rubu, za ta iya dawo maka da kamarsa ba, sai dai ayi na roba, ayi na katako, ayi na waye, ayi na karfe. Amma dai wannan mai tsarin, wannan hannun mai kyau, mai ban sha'awa, mai kyakkyawan zubi, ba wanda zai iya maka shi. To amma shari'a ta ce in ka sa wannan hannun, ka ɗauki dirhami uku, rubu'u dinar, to a yanki. A nan duniya ga abin da ya maka, saboda ka yi ka saba masa, ka shiga haƙƙin wasu, da ya ce ka a taɓa haƙƙin da ba naka, kar ka taɓa haƙƙin da ba naka ba, ka san ka yi wannan ga abin da ya maka. To dan menene za ka kwanta kuma ka yi bacci ka ce ai duk abin da ka yi in an je can ba abin da zai maka? A nan duniya ba ga me ya maka ba? A nan duniya ba ga abin da ya raba ka da shi ba mai tsada da babu abin da za ka kwatanta shi da shi, akan ka saba masa? Wannan maganar ana wato maganar Abul Wafa, maganar Abul Wafa ce Ibn Aqil, ɗaya daga cikin malaman Hanabila, kamar yadda Ibn Qayyim zai sake ambatar ta anan gaba. Wa qila lil Hasan, aka ce wa Hasan al-Basri, anan ya kawo muku wa qila lil Hasan naraka tawil al-buka, ce mun ga kana yawan kuka, kana yawan zubda hawaye, wato duk da matsayinsa da iliminsa da takawarsa da tsoron Allahnsa. Hasan al-Basri yana ɗaya daga cikin zuhad mutanen da suka shahara da gudun duniya, da duniya ba ta gabansu kwata-kwata kamar Allah bai yi ta ba, ga su kuma Allah ya ba su ilimi, shakundum ne cikin harka ta ilimi, kowane irin ilimi ka doso shi da shi to za ka sha mamaki, kowane iri ne. Shi yasa majalisinsa a zamaninsa babu wani fanni da ba za ka samu gwaraza fitattu zarata a cikin wannan fannin a gabansa suna karuwa da shi ba. Shi yasa majalisarsa akwai malaman fiqh, akwai malaman aqida, akwai malaman hadisi, akwai malaman luga, kowane irin ilimi kake ji da shi zaka zauna majalisin Hasan al-Basri kuma zaka dosani abinda zaka dosana a ciki. Shi yasa kamar shi kadai kamar jami'a ce mai tafiya da kafafuwa biyu. Duk da wannan matsayin gashi kuma Allah ta'ala ya bayar shi iya magana da iya wa'azi. Da in yana wa'azi wasu kalmomin da suke fita daga bakinsa na hikima, wasu waɗanda ba wayayyu ba da yawa, sai su zata ma hadisai ne. Da yawa an taɓa an sha ana ta samun irin maganganunsa, wasu sai su ɗauka hadisi ya jawo. Kamar irin jahilin da za ka yi larabci ce sadaqallahu al-azim. Ka yi larabci ce sadaqallahu al-azim. To yana da irin wannan abu da Allah ta'ala ya masa ce kalimat dinsa ka ana ta khuruju min mishkatin nubuwa. To amma duk da haka akan gan shi da ya sautari yana zubar da hawaye. Almajiransu su ce naraka tawilal buka, muna ganin ka kana yawan kuka. Faƙala a khafu an yatrahani finnari wa la yubali, abinda nake jin tsoro kada Allah ya jefa ni wuta mai damu ba. Wato wannan yanayin da yake ciki na bauta da tsoron Allah da gudun duniya bai sa shi ya saki jiki ko ya rika tinƙaho ba, yana ganin cewa su ke da can a cike yake da alkhawf da tsoro. Anan ya ƙara muku da wata ibara wanda shi nan mai tahqiqin littafi da yake cewa anusak din da suke kofin da suke hannunsa babu, amma dai ya zo a naku a ɗaba'ar al-madani da ɗaba'ar salafiyya ɗaba'ar da take hannunku. Wa kana yaqulu inna qauman alhathum amanil maghfira hatta kharaju min ad-dunya bighairi tauba, yace akwai wasu mutane da gurin mutuwa a gurin gafara, gurin cewa Allah ta'ala zai musu gafara ya shagaltar da su har suka bar duniya ba su tuba ba. Ce akwai irin waɗannan mutanen kullun sun sa ran cewa zai musu rama, zai sun ki tuba har Allah ta'ala ya kawo musu mutuwa ta dauke su a haka. Yaqulu ahaduhum, ɗayan su yace la'anni hasanu dhannu bi rabbi, lalle ni mai kyautata zato ne ga ubangijina. Yace wa kadhaba, ƙarya yake yi. Law ahsana dhanna la ahsana al-amal, da ya kyautata zato to da ya kyautata aikinsa. Wa sa'ala rajulun al-hasan, wani mutum ya tambayi al-Hasan al-Basri, fa qala ya aba sa'id, yace da shi ya aba sa'id, kaifa nasna'u bi mujalasati aqwamin yukhawifunana hatta takadu qulubuna tatir. Yace ya aba sa'id al-kunyar al-Hasan al-Basri kenan, yace da shi ya zamu idza zamu yi da zama a gurin mutanen da suke tsoratar da mu, kai ka ce saboda tsoro zukatanmu za su fita daga kirajen mu su tashi sama. Wato saboda yadda zuciya za ta rika bugawa, kai ka ce za ta fasa kirjin dan tsoro ma ta fito ta yi sama. Ce to waɗannan mutanen da muke zama kullum a cikin firgita mu suke da razana mu suke, ya za mu yi da su? Fa qala sai al-Hasan al-Basri yace wallahi la an tashaba aqwaman yukhawifunaka, ce wallahi ka zauna da mutanen da za su rika tsorata ka, hatta tudrika amnan, har ka je ka iske wato kwanciyar hankali da nutsuwa, anan su yi ta tsorata ka kana firgici har ka mutu ka je ka samu amn. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, ka samu wannan nutsuwar, ka samu wannan aman din. Khairul laka min an tashaba qauman yu'minunaka hatta talhaqaka al-makhawif, shi yafi maka alkhairi bisa ka zauna da mutanen da suke za su yi ta kwantar ma da hankali duk aikan da kai shi kakkada mu ba matsala. har wata rana ka je ka hadu da ababan tsoro. To gara ka ji tsoron anan, hankalinka ya kwanta a can, da hankalinka ya kwanta anan can kuma ka hadu da tsoro. Shi ne abin da yake gaya musu. Wato ku yi hakuri da ku je ku zauna a gaban wasu wanda kullun abin da za su riƙa gaya muku ba ku da matsala, ba ya ku, ko su nuna muku cewa in kuka bi hanyar su, kuka zo kuka yadda da su, shikenan ku kun haye gadar. Ba ku kadai ba ma, sai kun kamo dukkan wani naku kun hayar da shi. A ce in dai ka karbi waɗannan wuriddan ko waɗannan azkar ko wannan tariƙar ko wannan abin nan, shikenan anta minal aminin, kana cikin amintattu. Wa zurriyatuka wa abna'uka wa aqibuka wa walidu kullu minal aminin. Ce duk wanda kake ka sani yana da alaka da kai, na da da na yanzu da na masu zuwa, duk sun gama hayewa. Wannan shi ne abin da ake cewa ita ce falalar in ka karɓi wannan abu namu, falalar da aka samu kenan. Shi yasa wanda ya karɓa shikenan sai ya taiwa Allah laifi, sai abin da ya ga dama, saboda an riga an lamince masa minal amini. Shi ne Hassan al-Basri ya ce to waɗannan za su cuce ka, dan a nan za ka yi ta aikarka cikin nutsuwa, hankalinka kwance, cewa kai baka da matsala, ba kai ba ma, na kusa da kai ma shi ma ya haye, wanda bai ma bai karɓar ba. Ce to wannan ba gara ka shiga cikin waɗanda kullum za su riƙa tsoratar da kai, azaba da wuta da sauransu. Wannan shi ne abin da ya fi maka alkhairi. Waɗannan bayan Allah, dan kana karanta sirarsu, abin zai baka mamaki, zai baka mamaki. Wato idan kana karanta ibadarsu da zuhudunsu da tsoransu ga Allah da tsantseninsu, sannan kuma ka zo kana karanta irin yadda suke tsoron Allah, yadda suke kuka da hawayensu, yanzu kamar cikin isnadin wanda ya rawaito wannan magana daga Hassan al-Basri, akwai Al-Ala ibn Ziyad, Al-Ala ibn Ziyad an al-Mughira ibn Mikhdash an al-Hasan, wannan shi ne isnadin wannan magana. Shi Al-Ala ibn Ziyad mahaifinsa Ziyad ibn Matar, saboda yawan kuka sai da ya makance, shi ma ɗan saboda yawan zub da hawaye iris ya makance, shi Al-Ala ibn Ziyad. Kuma duk abin da za a gaya musu to ƙara ma tsorata su yake yi, dan shi Al-Ala ibn Ziyad an zo an same shi aka ce haba yadda kake da ibada da takawa da kaza da kaza, amma ka zauna kai ta kuka a haka, sai ya ƙara fashewa da kuka. Wannan magana da suka gaya masa sai dai kwana uku bai bacci ba, bai ci abinci ba, dan bai san me za ta zama masa ba, kama shi da laifin wasu. Kwanansa uku bai ci ba, bai ci komai ba, bai bacci ba, kuma yana ta zubda hawaye. To idan ka dubi rayuwarmu mu a yanzu, to abin da ban tsoro, Allah ta'ala ya mana gamdakatar datar da mu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا يتشي دان الله إنا سن أيمن بياني كو أكوي بمبانشي سكان وحييدا النبتا سبو دناغا واني دا كشك مربوطا أجريد الكسن إنا شو أكوي بمبانشي كما يتشي ɗayansu har yanzu akwai shi, Allah na ba wa salihai ba da hanbayi, ya kafa hujja da fadar Allah ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukum Allah, kuma ya ce da fadar Allah, Allahu nuru samawati wal ard. To abinda ake ce wahayi da larabci shi ne al-i'lam al-khafi, a sanar da kai ta ɓoyayyar hanya, a sanar da kai wani abu ta wata hanya ɓoyayya, shi ne a larabci ake ce wahayi. Shi auha ilaihi bi kaza, ya raɗa masa ko ya gaya masa, kamar yadda Allah ya ce inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun. Lallai shaytanu suna wahayi zuwa ga masoyansu. Wani guri yana cewa yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli wurura, shashin su yana wahayi zuwa ga sashi, ma'ana yana raɗa wa sashi, yana kaiwa sashi wasu bayanai a asirce dan ya rube su saboda kalmar wahayi tana nufin al-ilamul khafi saboda a cikin mutane ma in ka rada ma mutum wata magana to ka masa wahayi logatan ubangiji ta'ala yana sanar da bayan sa abubuwa ta hanyoyi daban-daban akwai waɗanda yake sanar da su ta hanyar mala'ika mala'ika yazo sanar da mutum akwai wanda Allah ta'ala yake sanar da shi ta hanyar ilimi ya karanta ya gane akwai wanda Allah ta'ala yake sanar da shi ta hanyar ilhama Allah cusa masa sai kawai ya fara tunanin abu kaza kuwa ba zai iya zama kaza ba kuma daga ƙarshe ya ga haka din dan shi yake kira al-ilhama ko at-tahdith wanda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna mimman kana qablakum muhaddathun fa in yakun fi ummati fa umar a gaba waɗanda suka gabace ku akwai waɗanda Allah yake zantar da su ma'ana ya kinsa musu abu ta hanyar ilhami to in har akwai cikin al'umma ta umar ne wato wanda yana nuna umar yana daga cikin al-muhaddathun shi yasa wani lokaci zai ce kaza dan me ba za a yi kaza ba ya rasulullah kuma sai Allah ya ce ayi Allah ya kinsa masa to wannan da hanyoyi ne ta ka koyi abu ko ka san abu ko ka ga abu ko ka taba abu ko ka lasa abu baka sanya zuma take ba zaki gare ta daci gare ta bauri gare ta mai gare ta da zarar ka lasa sai ka gane me kake da shi ka samu ilimin wannan ta hanyar alhawas gabobi da Allah ta'ala ya baka guda biyar duk wannan hanyoyi ne ta sanar da kai abin da yake so shi yasa zamu ga Allah ta'ala ya ce wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rushu ubangiji yayi wahayi zuwa ga kudan zuma Allah ta auhaina ila ummi Musa an ardi wa in khifti alayhi fa alqihi fil yam saboda haka ubangiji ta'ala yayi wahayi zuwa ga ummi Musa yayi wahayi zuwa ga kudan zuma wanda duk ba za ka kira shi annabta ba abinda ake cewa annabta shine Allah ya sanar da wani mutum wani abu na shari'a yace ka sanar da mutane wannan shine annabta kaga kudan zuma ai ba za ka ce masa annabi ba dan cewa auha rabbuka ila an-nahl Allah ya kinsa masa shine malamai suke cewa alhaman nahl ya kinsa masa da hanya ce ta ilimi ya kinsa masa kai kaza haka nan ummi Musa Allah ya kinsa mata ita ma amma wannan abin da yace an ardi fa in khifti alayhi fa alqihi fil yam ba doka bace ba sako bane Allah ya aiko ta karanta wa mutane ku yi kaza da an mata haka da ta zama annabiya lokacin da Allah ta'ala ya turo mala'ika zuwa ga Maryam alayhi salam fatamassala laha basharan sawiya yazo gashi ta ganshi mutun sosai dirarren mutun gashi tana ganin shi qala inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya kaga wannan tattaunawar da suka yi ba shari'a bace ya bata ko sako da yace gashi kije ki ga musu yadda su bauta wa Allah da ya mata haka da ta zama annabiya amma bil ijma babu wata mace annabiya duk da cewa ga wannan Allah ta'ala ya aika mata mala'ika ya magana da ita ummu Musa ba wani nasiri yana mala'ika ne zo gaya mata saboda haka wahayin wannan zaka yi sai ilamul khafi ubangiji ya kinsa mata ya nuna mata cewa tayi kaza amma ummu mu'abinnan Maryam alayhi salam Allah ya aika mala'ika yazo a sufa ta mutum amma malamai al'umma ta ijma'i akan cewa ba annabiya bace in banda saban da aka samu na Ibn Hazm wanda ba zai kare wannan ijma'i saboda haka kaga ashe a sanad wato mala'ika yazo ya sanar da wani abu ba lalle shi zai zama annabci ba amma idan abin ya shafi shari'a ku yi kaza za ku samu lada a gaya masa ku yi kaza akwai lada ku bar kaza ba kyau to ya zama annabi a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wani mutum da zai yi da'awar wahayi an masa wahayin wani abu daga sama Allah ya ce ga wata shari'a ko ga wata doka Allah ya rufe wannan kofar duk wanda ya ce an masa wahayi da wani abu na doka na shari'a na lada to ana yana mai da kanshi annabi ne kuma annabin ƙarya shi yasa kamar yadda ya tabbata cikin Sahih Bukhari lokacin da Anas ibn Malik ya shiga wajen Ummu Aiman ya sabe tana kuka me take wa kuka cewa ita ba tana kuka bane akan rasuwar ma'aiki sallah tana kuka ne akan cewa wahayi yanzu ya yanki yanzu wahayi ya tsaya in kafa alwahyi wa anis sama wanda shi ne fahimta sahabbai babu wani wanda za a kawo ma wahayi da doka da sako da umarni da yi ko bari ya ka samu lada ya a baka lada ko gaya wa mutane wanda duk yayi wannan to ya ƙaryata alqur'ani da yace annabi shine khatamun nabiyyi don haka duk maganar da ake yi akan wani wanda zai ce shi ana masa wahayi ko an masa wahayi ai ko kula abun ba wani abu bane da ya shafi ilhami kadai ahlus sunna ba sa ƙaryata ilhami kana cikin ɗaki kawai sai ka rika jin zuciyarka tana gaya maka wannan ɗakin za a samu matsala kamar ɗakin nan kana fitowa sai ga ɗakin ruku ya yi sujjada to kaga anan ba za ka fito ka ce ka zama annabi ba dan Allah ya kinsa maka wani abu kawai ka ce ashe ba ni ban sani ba Allah ya mai da ni annabi wannan sunan shi ilham wanda yana nan Allah yana kinsa ma wanda ya ga dama abinda ya ga dama duk wanda za ka ce min an kinsa masa wani abu ba zan yi maka musu ba shi ma abinda za a kinsa masa in aka kinsa masa wata shari'a daban to zama ce wannan shaidanu ne suka kinsa maka ita ba Allah ba wanda shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadiluhum saboda haka wannan ba zai yarda da wannan ba amma kawai kana tsaki kai tunanin in ka haɗa kaza za a samu wata na'ura mai amfani ka fita ka harhaɗa ka harhaɗa kuma ka ci nasara wannan ilhami ne ubangiji ya maka shi ya kinsa maka saboda haka in ana so a kare wani abu ne don gaya saboda da duk zagaye-zagayen da ake duk a kare salatul fatihi ne fa duk ba wani abu ne ko ka faɗa ko shi ko mai salatul fatihi dan cewa yayi an aiko masa da ita ma a rubuce a takarda ta haske ka san maganar fa da nisa da girma fa duk ba wani addabin da aka aiko masa da wahayi a takardar haske fi sahifatin min nur ko annabi Musa alaihi salam a alluna aka bashi a halin da aka bashi ba takarda haske ba ce to kuma ba zai da a yi rubutu a takarda haske ba bisa billahi kai za ka yi rubutu a takarda haske fi sahifatin min nur sannan abin nan da aka bashi aka ce ga ladansa ga wanda ya karanta ladan ma aka yi arigizansa kamar Qur'an Najeriya aka yi arigizansa to kaga anan wannan ita ce annabtar to meye bambancin sa da annabi ka wani babba har ma ya dara wasu annabawan da yawa kai ya dara ma duk annaba tunda ba annabin da aka kawo masa wani sako a takardar haske to kaga kace zaka kare wannan da ummi Musa da waye kaga akwai rigima a ciki gaskiya saboda haka abun mai sauki ne ba abu ne da zai in ba haka ba to ba zama ba wani annabin ƙarya kenan kowa ma ya iya cewa masa waye da za ƙaryata shi da me za ƙaryata shi to shikin ya ce Allah ya masa wahayi kuma yana ya ce in kira ku yi kaza ku yi kaza za ku samu lada ya kawo muka tsare-tsaren sakabi wannan ya ce mutumin da ya yi da'a wajen saban Allah a cikin abin da ba shirka ba ban san mutumin da ya yi da'a kuma wajen saban Allah a cikin abin da ba shirka ba shin shi ma yana fita daga musulunci to ban gane tambayar ba ya yi da'a a cikin saban Allah in ya ji tambayar sai ya sake rubuto manufarsa nan gaba sai a ansa masa wannan ya ce ka ba da fatawa kan cewa wanda ya kashe mutum biyu ko fiye da ɗaya ta hanyar banka misali to sai ya ma kowanne kafara to dan Allah malam ayi mani karin bayani game da ka'idar da take cewa idan ta hadal amrani jinsan wa maqsidan dakhala ahaduhum al-akhar wato idan abubuwa biyu suka hadu a wajen jinsin su da manufar su sai daya shiga daya wannan ka'ida abinda take nunawa kamar misali mutum ne yana da wankan mace ce da wankan janaba da wankan haila kanta in tai daya shikenan amma wannan yadda ka san diya yanzu misali a ce mutumin da ya kashe mutum biyu bisa kuskure diya ɗaya zai bayar ko biyu. Abu ɗaya ne yayi, kuma diyan nan da zai bayar jinsi ɗaya ne, kuma manufa ɗaya ce za ta sa ya bayar, amma ɗaya ba zai shiga ɗaya ba, saboda kowanne haƙƙi ne da ya rataye da wani rai. Haƙƙi ne da ya, amma wannan wanka da abin da duk da kai ya rataye da jiki ɗaya ya rataya, ba da jikuna da yawa ba. Saboda haka wannan ka'ida ba za ta sa ka yi ma wani kafara ba, sauran kuma ka ce ba matsala. Wannan ita ce magana mafi inganci cikin maganganu biyu na malamai. Akwai maganganun da suka faɗi wannan da kake so ka faɗa, amma wannan ba ita ce mai inganci ba, saboda Allah ta'ala ya haɗa diyya ɗin da kafara ɗin aya ɗaya. Amma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a, man qatala mu'minan khata'a fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu, wa in kana min qawmin aduwwun lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina, wa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mitsaqun fa diyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqaba, faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn. Haka ubangiji ya hada su da diyar karshe, yace wanda bai samu bai azumin wata biyu. Yadda ka san diyar idan mutane ne da yawa, dan nan Allah ta yake wa makan lil mu'minin an yaqtula mu'minan, ana magana mutum daya, idan ya zama na biyu hukuncin zai zama na mutum biyu. Kamar yadda diyar za ta zama biyu, to haka shi ma siyamu shahrayn mutatabi'ayn din zai zama biyu. Ka ce wannan zaka raba, zaka iya bada biyu din, amma wannan daya zaka yi, to ban san dalilin da zai sa ka raba wannan ba. Wannan kuma yace mutum ne larurar rashin lafiya ya kama shi, kuma kuɗin da ake bukata suna da yawa domin shawo kan wannan rashin lafiyar, sannan bai samu mutumin da zai iya ranta mishi kuɗin ba, ko ya halatta ya karɓi bashin banki, ya addu'a Allah ta'ala ya samu masa mafita, kuma ya taqillaha yaj'al lahu makhraja, kai ya fitar da rai, cewa Allah ta'ala zai, dan kada ka nemi sauki ta hanyar sabawa Allah, ba za ka samu ba. Allah bai sanya warakar al'umma ta ba cikin abin da ya haramta mata. Me yake tabbatar maka da cewa in karanci kuɗin kai maganin za ka samu waraka? Ba ka da tabbas, ba ka da wannan tabbas. Don haka mai da al'amarinka ga Allah, za ka ga canji insha Allah. An wakilta ni akan wata dukiya, kuma aka umarce ni da in raba ta ga mawadata, sai na gani ma ina da bukata. Don haka sai na yi amfani da ita, to menene matsayina? Shin zan biya koko na ci halas? Za ka biya, baka ci halas ba, domin mai ita ba kai ya ayyana ba. Da zarar mutum ya fidda dukiya ya ayyana wanda za a ba, ko kana da bukata kakata ba, ba kai ne ya bawa ba. In ce waye gashi nan je ka bawa mabukata, bai ce wane da wane da wane ba, kana cikin mabukatan, kai rabon adalci, dan wannan ma ba daidai bane ka cinye. Kai rabon adalci, kai ma ka bawa kanka abinda ka bawa sauran, wannan ba za a ce kai laifi ba. Amma a ce ka kai ma wane da wane sai ka cinye, ka ce kai ka fi su bukata, wannan ba daidai bane. Wannan kuma ta rubuto doguwar takarda da bada labari da abinda, amma dai a takaice abinda takarda take nunawa, mijinta yayi mata saki biyu saboda yar mijin ba ta son ta. Ta haka ta takurawa uban, sai da ya sake ta saki biyu, daga ba aka dawo da auren. Sannan ita wannan ya dai da ba ta san ita wannan mata, ta sake takurawa uban, cewa sai ya sake ta. Karshe uban ya tafi, ya ce ta tafi gidansu, ta tafi gidansu shekarar ta guda. Sai yar ta sa uban a daki ta kulle, yadda ita mai takarda take cewa, ta kulle ta dauko wuka ta bashi, ta ce ko ya kashe ta ko ya rubuta wa wannan mata saki. Yana kuka haka ya karɓa takarda ya rubuta saki, to waya saki, to a da abin da aka yi shi bisa tilas, ai ba ya yi wa saki, sai dole an zama akwai wanda za a tilas sa ya saki. Wannan bai saku, bata saku ba, wanda haka a tana na matarsa. Ha? Abinda Malam Harisu yake cewa, abinda Malam Harisu yake cewa diyarsa ce, ya nawa ne ya kashe ubansa? Ana yi zaka diyarsa, shi wa yasa baya yake tunda haka ne yana kuka? Ai ba yadda zai yi. Ana maganar da wuka da waye an kulle daki, ai ba za ka dauki abin da sauki ba. Ka ce shi ya san me ya ji lokacin da ta tsare shi, saboda haka kaga shi zai san me yasa shi kuka amma duk abinda za a tilasta abinda dai ake a takeice in dai ya san cewa tilasta masa cikin tsoro yasa yayi haka to ba saki in kuma a da zabin sa yayi to wannan daman duk wanda ya saki da zabin sa san yayi saboda haka shi zai iya sadda dai irin yanayin da ya samu kansa a ciki yanayi ne na ya firgita ya tsorata ba shi yadda zai yi yana tsoron abinda zai biyo baya in bai yi ba ko kuma a kawai dai shi ya ga dama dai yayi da kansa da radin kansa duk da dai ga ta a ɗakin amma kuma wannan ba shi ne ya yi tasirin ya yi ba to wannan duk shi zai iya tantancewa abinda dai za mu gaya masa cewa duk sakin da aka yi shi ƙarƙashin tilastawa da tilastawa da tsoratarwa ba saki ba ne waɗanda duk suke da buƙatar addu'a Allah ta'ala ya biya musu buƙatunsu masu neman aiki Allah ta'ala ya ba su marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu ya ba su kuma abinda lafiyar za su ci sannan kuma waɗanda suke neman aiki su ma Allah ta'ala ya ba su aikin da zai zama alkhairi gare su da al'ummarsu Allah ta'ala ya mana dace ya mana gamtakatar cikin al'amuranmu ya ƙara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.